الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فالصواب والله أعلم أن يقال تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاد الله أعلم أن يقال تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب كقوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب وقوله إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أي يتألم ويتوجع لا أنه يعاقب بأعمالهم وهكذا من الدنيا كل همه أو أكبر همه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرط عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفوق القلب وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى ابن أدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأصد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أصد فقرك وهذا أيضا من أنواع العذاب وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومجاذبة أهلها إياها ومقاساة معاداتهم كما قال بعض السلف من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا وقد مثل عيسى بن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا
الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أبود وعلى ملوكي دي سبحة دورم أولا صفية تلحدي شاهد قوات الربيع الأول شكرة دبوت إيدي دلي حدود ثلاثين دترة عندكم شيني uku ga watan 12 a shekara ta 2017 lissafin miladiya darasin mu na 38 na karatu littafin zakatul lahfan fi masayid ash-shaytan min ibn qayyim al-jawziyya darasin da ya gabata mun tsaya kan bayanin da malam ya kawo mana dangane da ma'abuta duniya masoya duniya wanda duniya ta dauke musu hankali wanda tunanin su da kai kawo din su da komai nasu ya tattara ga duniya tai musu kyau shin abinda Allah madauki ya fadi a cikin suratu at-tauba inda yake fadin cewa za a azabtar da su da abinda suka tara alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum wa junubuhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun malama tattau ne mai ake nufi da wannan azabtarwa da za'a musu ya kawo mana fasarori da yawa yana cewa duk ba haka bane a ƙarshe yake cewa abin da yake daidai shine za a azabtar da su ne da ita dukiya din kanta da kasancewar zuciyar su za ta dandane wahalhalu domin gaba ɗayan su za su zama ba su da wani abu da suke fifitawa illa ita dukiya din to wannan hankoran nasu tara ta din da tunani nasu gaba ɗaya ya tafi can zuciya maimakon ta zama tare da Allah tana tare da dukiya to wannan shi kansa ita shine azaba din domin dama babin namu babi na shida abinda yake karantarwa shine zuciya ba za ta samu nutsuwa ba da kwanciyar hankali da cin nasara sai idan Allah ta riƙa Allah mahaliccinta shi ta riƙa a matsayin abun bauta daga an sa wani abu a zuciyar shi aka fi damuwa da shi sama da Allah to wannan shi kansa babu kwanciyar hankali ba nutsuwa ba cin nasara ashe kenan kaga babu mai wannan shi kansa azaba ce an fahimci abin da yake faɗa to shine zamu tashi inda yake cewa fasawabu wallahu a'lam an yuqal zance mafi daidai Allah dai shine mafi sani an yi kala shine a ce ta'dhibuhum biha huwa al-amru al-mushahadu azabtar da su da dukiya din nan shine wannan dai lamari da kowa yake gani wanda mu'amalar ka da mai kudi mu'amalar ka da mai damuwa da duniya ta isa ta nuna maka irin fagam-fagam din da yake da irin azabar da yake sha min ta'dhibi tullabid dunya na azabtar da daliban duniya masu ma'ana masu neman duniya asalin dalibi dama mai nema ana fadar sa ne dangane da mai neman ilimi ya shahara a kansa cewa dalibul ilmi ko to su akwai kuma tullabud dunya daliban duniya masu neman duniya masu son su tara ta wa muhibbiha da kuma masu son duniya wa mu'thirin 'ala al-akhirati da kuma masu fifita ta ita duniyar akan lahira to irin azabar dai da ake musu a duniya ita ce dai abin da ake nufi ta hanyar me bil hirsi 'ala tahsiliha ta hanyar kwadayin su akan samun ta ita duniya ba su da abin da yake zuciyar su da suke hankoran su cin masa illa su tattara duniya su tara ta su loda ta su tattara duk abin da za su samu ya zama sun samu wa ta'abil azim fi jam'iha da wahalhalu masu girma ma'ana da wahalar da mutum zai yi wajen tara duniya din ba a tara ta dama da wahala ko ba a tara ta da dadi haka kawai ba za ta zo ma da dadi ba sai idan an bi wasu hanyoyi da Allah ba masu kyau ba kuma shi kansa wannan azaba ce sai an yi zunubi sannan a samu abu to wata azaba ce a duniya mun abu ya tunkuɗa ka ka saba wa Allah to hakika a cikin azaba ake tun a duniya wa muqasati anwa'il mashaqi fi dalika da kuma dandanar nau'o'i daban-daban na wahalhalu fi dalika da tsanani a cikin haka din fala tajidu malami kai ya yanke hukunci kuma gaskiya ne yace fala tajidu ba za ka taba samu at'aba mutumin da yafi kowa wahala ba mimman fiye da wanda ad-duniya akbaru hammihi duniya ita ce mafi girman damuwarsa indai kana son ka ga mutumin da yafi kowa wahala yafi kowa shan yafi kowa dandana azaba a duniya da gajiya da wahalhalu da faɗi tashi to ka samu mutumin da duniya ce a gabansa ba maganar addini ba ba maganar Allah ba za ka yafi kowa shan wahala wa huwa harisun bi juhdihi ala tahsiliha shi mai kwadayi ne da ayyukan da yake yi da yunkurin da yake da wahalhalun da yake sha din nan ala tahsiliha kokarinsa da kwadayinsa shine ya same ta ko da bai amfani da ita ba a duniya shi dai ya samu tunaninsa ina za a samu shi yasa har zaka jena cewa shi fa ba zancen haram da halal ne ta dame shi ba shi dai ya samu wani har cewa yake wai haram din ma yake nema ya dade bai ganta ba ina take ta zo me za a yi ne wani ma ya ce ai dama daga duniya sai kaduna wanda ke na ji an daina faɗin wannan ko to Allah dai ya sauke amma dai duk irin waɗannan abubuwan dan adam yakan shiga wani yanayi da maye ko na tsabar talauci da mantawa da Allah ko kuma na tsabar shagaltuwa da duniyar yasa ya rika fadin irin waɗannan maganganun wanda da zai nutsu a hukuncin duniya kawai ya kalli kansa zai ma kansa cewa bai daidai ba kalmomin da yake ambatawa bai dora su akan mizani mai kyau ba wal azabu huna yace azaba anan da ake nufi huwa al alam wal mashaqqatu wat ta'ab shine abinda ake ji na radadi da tsanani da wahala da gajiya at ta'ab din da asalin sa shine wahala ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi ne a hadisin da bukhari ya ruwato hadisin abu huraira as-safaru qit'atun min al-adab ita tafiya wani yanki ne na azaba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi tafiya wani yanki ne na azaba yace fa innahu yamna'u ahadakum nawmahu wa ta'amahu wa sharabahu na'a babu shi anan dan ina cika maka hadisin yace tafiya tana hana dayanku da baccinsa da abincinsa da kuma abin shan sa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza qada ahadukum nahmatahu min wajhihi falyu'ajjil ila ahlihi haka hadisin yake da haka idan ɗayanku ya gama biyan buƙatarsa a tafiyarsa ta fuskar da ya biyo ma'ana abin maqsudinsa abin da ya tafi yana gamawa to ya sauri ya dawo gida na farko wannan hadisi ya zo da riwayoyi da yawa daga cikinsu akwai riwayar Aisha radiyallahu ta'ala anha asali al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a babin haji kuma wajen ƙarshe-ƙarshe shine har malamai suke cewa la'alla ya kawo shi nan saboda bayanin irin abin da ke cikin wahalhalun tafiya aikin haji aikin haji hakika duk wanda yayi shi zai gaya maka ba daɗi ne daga farkonsa har ƙarshe ba daɗin yana cikin in ka gama shi amma ba ka gama shi ba to akwai wahalhalu ayyuka ne ka fita ka shiga nan ka dawo ka shiga can ka dawo kuma sannan ga tafiye-tafiye wani dole za ka yi a ƙafa indai da ƙarfin jikinka ko a ɗora ka akan wani abu a yawo da kai sa'ayi din nan kawai tsakanin Safa da Marwa ya ishe ka wahalhalu dai ga zaman Mina ga girman mutum ya zo da girmansa da shekarunsa ga matsayinsa a cikin al'umma amma ya zauna kwana biyar tun daga ran takwas ga wata ko kwana uku wani har zuwa kwana biyar wani kuma iya kwana uku yana cikin wannan zanin da zai daura ba ko fant a ƙasansa in namiji ne shi duk girmansa ko shugaban ƙasa ne haka zai rayu a wannan kwanaki in ya shiga ihrami ran takwas ga wata haka zai tsaya ran arfa haka ran goma ga wata to in ya gama jifa shine zai je cire ya sa kayansa na gida ka kwana biyu cir a cikin wannan yanayi zai zama wani kuma in bai yi wannan ba ya zauna a Mina har sai daga bayan ya fito haka zai zauna sai dai idan ya jifa dama zai iya canza kaya da sauransu gurgurdun dai halin da mutum ya samu kansa to mutum ya zauna a irin wannan yanayi daɗi ne ko azaba ce kuma musamman idan mutum yana da wani matsayi na shugabanci har yanzu da shi da talakawansa ga su suna ganinsa ana layin banɗaki bayan a garinsa a gidansa kowa ya san irin rayuwar da yake to shi kansa wannan azaba shi yasa asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan as-safaru qit'atu min al-adab kuma dama asalin safar ana kiranta safar saboda abinda ake nufi shine yayewa ana cewa dama asfarat al-mar'atu an wajhiha mace ta yaye fuskarta kuma shine ka yaye ka fita daga halinka na yadda ka saba daga cikin gidanka in zaka yi tafiya ba sai ka fita waje ba to nan fita wajen ka yaye kanka ka zama a filin Allah shi ake nufi da as-safar haka asalin wannan ku duk wanda zai bar gidansa zai bar natsuwarsa zai bar jin dadinsa zai bar abinci irin wanda yake so dole zai ci abin da bai da niyya shi yasa zaka ji a irin rayuwa ta magabata garin neman ilimi irin halhalun da za su sha al-Imam al-Bukhari shi mai ruwaito wannan hadisi a garin neman hadisi har ciyawa ya ci kun sha jin wannan ciyawa ba zancen mai daɗi ba ba kuma wai ganye ko wani iri rama da su zogale da sauransu ba wanda suke da tsada ma yanzu a'a komai su tafasa da duk abin da Allah ya hore akan hanya dauka suke su ci saboda su rayu dan su je su nemo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rubuta mana muke karantawa kace har wasu ba sa ma su su yadda da wannan hadisan to wannan abin da yake nuna mana cewa a rayuwa mutum in dai har yayi tafiya to ba zai samu abubuwa yadda ya saba samun su ba a riwayar Aisha radiyallahu ta'ala anha na wannan hadisi kamar da yake a karkashin karshen kitabul hajj shi ita abinda lafazin sa yazo da shi shine fa idza qada ahadukum hajjahu shi sa yayi ishara zuwa ga abin asali yana da alaka da zancen haji duk da dai ba abin ya tsaya ne kan maganar haji ba akan kowace tafiya idan mutum yayi haka wahalar take zai ci abin da bai niyya ba zai kwanta a inda sai yayi hakuri ya tafi wani taro ne ya tafi menene duk abin da ya fita to dole sai yayi hakurin yadda zai samu nisa da iyali shi kansa wata azaba ce a tungule dai in zaka yi sharhin wannan hadisi maganganun suna da yawa da malamai suka yi akan wannan don haka yana so ya nuna maka ne cewa abinda za a dandana na azaba na wahala na fita daga jin dadinka shi ake nufi da azaba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin kun ga ya kira tafiya ya kira ta azaba shikenan abin da yake so gani wa qawlu da kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi da fadin manzon sallallahu alaihi wasallam dake cewa innal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi alayhi mamaci ane masa azaba da kukan da ƴan uwansa suka yi masa kuka wanda ba na shari'a ba ba iya zubda hawaye ba kuka da ihu niyaha da tsalle da yanga da yaga riga da marin fuska to irin wannan ana azabtar da mamaci a kansa malamai sun tattauna wannan cewa ma'ana su tana koma abubuwa biyu imma idan yayi wasiya ya ce in ya mutu a yi masa wannan abu to zai sha azaba saboda wannan saboda yayi umarni da abin da ba daidai ba ɗaya kenan ko kuma ya san za a yi masa amma bai taɓa hanawa ba kafin ya mutu to shi ma wannan duk da su suka yi aikin to saboda wannan fuska guda biyu domin asalin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi kuma ingantaccen hadisi sahabbai kimanin shida suka ruwaito shi Aisha radiyallahu ta'ala anha a farkon lamarinta ta yi inkarin wannan hadisi ta kafa hujja da wala taziru waziratun wizra ukhra cewa dan me wannan ita ba ta ji wannan hadisin daga bakin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam har take cewa Allah madauki fa ya ce ba a azabtar da mutum ko wani rai baya daukar nauyin ko azabar ko zunubin wani rai wannan kuma haka ne to amma sauran sahabbai su Abdullahi ibn Umar ibn Abbas da su rawaito wannan hadisi kuma ya inganta tabbace kamar yadda muka gani al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi haka Muslim har wasu masu kyamar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke faɗa cewa to kun gani gashi nan Aisha ma tana inkarin wannan hadisi ya za a yi ga Qur'ani ya saba wannan ku zo ku dauka malamai suka ce to ai ku ne ba ku gane ba in dai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to dan abubuwa biyu ake nufi abin nan ku ji abin da na faɗa ko dai zama mutum yayi wasiya cewa in ya mutu ai masa irin wannan kukan ai kun san da irin kukan da ake na al'ada da mata za su yi ana ta ihu ana bori ana faduwa rumfa ta fadi shikenan duniya ta lalace al'amari kaza da kaza wani ya mutu yau kuma kaza da kaza yanzu haka Allah kai mana asai wayo ni Allah irin wannan abu yawa to Allah madaukaki ya hana wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan to idan mutum aka yi masa irin wannan inda umarnin sa ne yayi wasiya ko kuma bai ilmantar da iyalansa kar ai wannan ba kun ga wannan ai farko umarnin sa ne ya jawo masa don haka umarnin sa ko menene aikin sa ne sakaci wajen tarbiyya tunda Allah madauki ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wannan shi ma ya umarni ne cewa ayi tarbiyya ko ba haka ba sakaci aikin yin tarbiyya shi ma aikin waye aikin sa ne don haka yu'azzabu bi fi'li to amma duka zaka iya bashi wata ma'anar wanda Ibn Qayyim ita yake nufi anan wanda duk ba za ta lazimta maka waɗancan matafsirin cewa abin da yake faruwa yana jin radadin kukan da ake masa. An fahimci abu? Ba wai ana masa azaba cewa yayi laifi ba, a'a, kukan da za a yi a lokacin yana kabari to yana jin radadin sa shi. Wani kuma me zai hana Allah madauki ya haifar da wannan? Inda kun gane wannan abu, ma'ana akwai radadi a kukan da za a yi masa, to wannan radadin da wahalar yana jin sa alhali shi yana cikin kabari, shine zancen da ake. Agwani kuma ai ba zancen laifin aiki ko makamancin wannan bane. Allah ta kun gane wannan zancen. Yawa. To shine abin da ake nufi da azabar Anas. Shine malam Ibn Qayyim yake cewa ai ya ta'allamu wa yatawajja'u la annahu yu'aqabu bi a'mali. Kun gani? Abin da yake yana jin radadi, yana jin zafi na kukan da ake yi, ba ana nufin za a yi masa azaba ba shi sakamakon ayyukan su. An gane zancen? Yawwa. Don haka kar ba sai an kawo wala taziru waziratun uzra ukhra ba. Wannan na ga maganar wani a wannan ai kun san gazali. Gazali na zamanin yanzu wanda bai dade da rasuwa ba na Misra. Sai daga cikin malaman Misra yana cikin masu inkarin wannan, yana cikin kuma suna cikin masu maganganu da kauda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar aqliyat. Ya amfani da hankali a kauda wani hadisi a sha ba wannan hadisin ai ba zai yaushe a zamanin yanzu za ku karbi irin wannan zancen. Ai ba wai akwai ma zalunci a cikin sa. Maimakon a duba galibin duk masu irin wannan zance za ka ga nesa suke da maganganun malaman hadisi. Malaman hadisi duk sun yi bayanin me ake nufi da waɗannan hadisai, kuma in ka je duk abin da za ka yi tsammanin akwai shi na ihamin saɓani tsakanin aya da hadisi, malamai duk sun yi bayanin waɗannan abubuwan. Da mutum ya koma shuruhun hadisai da ya samu wannan. Don haka ya 'yan uwa, duk mutumin da yake nesa daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahala bai faɗa wani abu na mummunar aƙida ba. Hadisan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne isma ta aukawa cikin miyagun aƙidu. Don haka in mutum yana son ya zauna da aƙidar sa ƙalau, to ya tsaya tare da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa fahimtar da sahabbai suka yi. Duk abin da bai gane ba kuma ya koma cikin shuruhin hadisai ya ga menene abin da malamai suka ambata. Da haka dai wannan hadisi ingantacce ne kuma ga abin da ake nufi da shi. Radadi mutum zai ji yana kabarinsa in ane masa kuka, ba saboda wai laifinsa ko makamancin wannan ba. Wa hakaza, to kun dai gane waɗannan hadisan guda biyu. To sai ce wa hakaza mani duniya kullu hammi aw akbaru hammi. Hakan duk mutumin da ya zama cewa duniya ita ce gaba ɗayan damuwarsa, tunaninsa. In an ce kun san dai damuwa, ina ji mun yi magana ma wancan makon ko darasin ƙarshe kai. Yawwa, abin da ake concern ɗinsa, tunaninsa, kai kawo ɗinsa, duk abin da zai je yawo a ƙwaƙwalwarsa shi ne dai wannan shi ne a gabansa. Babban abin da ke gabansa, babban abin da ya dame shi. In ya zama ita ce duniya, ko ta zama gaba ɗaya. Gaba ɗayan tunaninsa akan duniya, ko kuma akbaru hammihi mafi girman damuwarsa ita ce akan duniya, to haka rayuwarsa take cikin wato azaba, cikin wahala. Na farko ba zai koshi da abin da ya samu ba. Na biyu ba zai gode wa Allah ba. Na uku yana da kwaɗayin ya tara. Na huɗu yana da rowa ba zai bayar ba. Duk waɗannan halayen haka ne ko ba haka ba ne? Baya so ya bayar, yana so a bashi. Kuma duk abin da zai yi zai iya gaya maka, duk abin da ya tara zai iya ce maka ba kuɗi. Zai buɗe baki ya ce ai babu abubuwa, gashi fa duk gari ba wanda ya kai shi, amma zai ce maka ai babu, saboda bai gode wa Allah ba subhanahu wataala, ko kuma yana son ya rowa. Duk waɗannan abubuwan halaye ne dai da suke sanannu, yace kamar qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama fil hadith alladhi rawahu at-tirmidhi wa ghayruhu min hadith Anas radiyallahu anhu. Yace kamar a cikin hadisi, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi a cikin hadisin da al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito da shi da wasu wanda ba shi ba, min hadisi Anas, daga hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an, a inda yake cewa man kanat al-akhiratu, duk wanda lahira ta zama, duk wanda lahira ta zama hammahu, ita ce damuwarsa, abin da yake so shine ya dace a lahira, to ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi, Allah zai sanya masa wadatarsa a cikin zuciyarsa. duk mutumin da lahira ce ta dame shi to Allah zai sanya wadata a cikin zuciyarsa ta cikin zuciyin zai samu wadata ai muna ji ana cewa wadatar zuci me wadatar zuci ga talauci a waje lalle zakai kwana nawa baka ci ba baka sha ba baka karya ba ko kuma yau a ci wannan a samu wannan ba a samu wannan ba ko madan malami wannan malami yake cewa jam'u suri kusan jam'u suri a babin asallahu asalla ana hada sallar azhar da al'asr farkon lokacin al'asr ko wannan shi yake nufi da jam'u suri wasu mutane sai ka ji wai jam'i tsakanin magariba da isha lokacin ruwa wai shine jam'in suri ba haka bane jam'in suri abinda ake nufi shine a hada azhar da al'asr a ƙarshen muftarin azhar farkon muftarin al'asr sai zama kowace sallah kamar an yi ta a zahiri kamar jam'i akai a haƙiƙa kuwa kowace a lokacin ta akai shi ne abinda ake mai da suri ma'ana a surarsa jam'i ne to wannan zancen sallah ne malam Abdulwahab ne ke irin wannan zance yana cewa mutum wai bai karya ba da safe sai bai samu saboda babu sai da rana ya samu wani abu kuma da dare ba zai samu ba ko kuma ya samu wani abu wajen karfe uku ya ci ya yi jam'in suri har dare ba zai samu komai ba to ai ana samun irin wannan saboda tsabar talauci bai samu abin da zai ci ba da safe kila na ranar ma ba zai samu ba wani ai kwana nawa ba a dora abinci a gidansa ba amma duk da haka zaka ganshi yana da nutsuwa hankalinsa a kwance babu tsananin hankoran nan na yawan bara da yawan kaskantar da kansa duk ba wannan bai ji cewa shi kadai ne Allah ya jarraba da wannan ya hakura kuma wannan kana'ar tana ba shi kwanciyar hankali to nan zancen mu dama mu a wannan babin a wannan littafin yadda za ka samu control a kan zuciyarka ta zama tare da Allah karka wahal da ita kada ka azabtar da kanka a kan neman wani abun da baka sani ba Allah ya kaddara maka shi ko bai kaddara ma ba ba hana ka nema ba ta hanyar halal to amma kuma kada ya zama wannan neman shine gaba ɗaya tunaninka yanzu mutane kullum ina faɗin wannan zancen mutum nawa za ka samu zai iya maka tsare-tsaren shawarwarin da dabaru da tunani iri-iri ne da za ka samu kuɗi kasuwanci zuwa China kasuwanci zuwa ina ne a nan cikin ƙasa yau shine gari kaza shine gari kaza amma abin da ya shafi addininsa kwata-kwata bai san shi ba ya yi rayuwa ya yi in ma'aikaci ne layin silkin civil service ya yi civil service tun da ya taso tun daga primary bai san komai ba sai karatun boko ya gama ya yi secondary ya yi jami'a ya yi waye ya shiga aiki shekara 35 aka zo aka ce tafi gida gashi nan ana ta hankoron yanzu a mai da shi 65 ko 100 aka mai da shi kuma ba zai isa ba da ana kaiwa 100 sai mutum ya gama bai karanta addini ba ba abin da ya sani bai iya fatiha ba in ya zo ya zauna maka a kofar gida ba abin da zai maka sai karatun jarida shi kadai ya iya dama aikin office ba littafi ake karantawa ba ya gama karanta su ya yi nisa tsakaninsa da karatu baya yi zaka ba abin da zai illa jarida da aka saba kawo a office ita zai iya karanta ba kawo masa littafin addini ya koyi addini ya san alaƙarsa da ubangiji yadda zai tsarki yadda zai sallah ba ruwansa kuma gashi ya rena malamai ya dauka ban san komai ba ba abin da za su amfane shi a duniya akwai wannan ko babu wannan hasara ce kar ka bari rayuwarka ta zama haka yawa ka koyi abin da karatu da rubutu alal aqalla wanda ko kai retire zaka iya karatun abubuwa kuma kar ka bari duk aikin da ya dame ka ya hana ka karatu ka saba da culture din reading kana karanta wani abu in an tsufa din nan fa ba zaka iya zuwa gona ba zaka iya komai ba an rataye sai ƴaƴa ne za su kawo kuma ran gashi nan bai tafi ba dole zaka rayu to kana buƙatar ka iya wani abu ko ba komai ka iya karatun da zaka fidda kanka daga jahilci ka samu lokacin da zaka tuba alal aqalla ka ji cewa lokaci fa yayi abubuwa ka zaman daina su yanzu ka samu mai shekara 75 da kansa zai ce maka baya sha'awar komai abincin ya ce a bakinsa kafin ya samu mai masa daɗi babu wani sai shayi kawai yake jin dadi wani babban mutum ya kai shekara 80 yana fadi ta shi yanzu banda shayi ba abin da ke masa dadi a bakin sa samari kana san dadi na masu yayye wane ne kaza da sauran su amma shi gaba ɗaya ya gama yace to ai duk mun yi wannan da yace har matan yace ba ruwa na da su babu ba zai iya komai ba kuma Allah ya bar shi dare dan ya wa'azantar da shi to tunda zuciyar tana nan hankalin bai tafi gaba ɗaya ba ya samu lokacin da zai iya karatu da za a kawo masa littafi ya karanta ko na translation ne na turanci akan addini ya kusanci ubangiji ya ji dai cewa akwai ubangiji yana nan ya ci cewa abubuwan da ya yi a baya bari a gyara sai ce ya Allah ka gafarta mana Allah kuma mai rahama ne sai gafarta maka sai ka tafi da rahamar Allah amma mutum ya zauna bai iya alwala bai iya tsarki bai iya komai ba kuma abin bai dame shi ba shi tunaninsa shi dai aiki ya aiki ya aiki ƴaƴansa karatu karatu ai ta karatu daidai ne ai karatu ni ba ƙyan masa nake ba amma fa a yi shi tare da sanin addini wannan shine tsira amma in har aka yi duk abin da ka kai in baka san addinin ka ba to hasara ce Allah madauki taimake mu mu gane haka zaka duk mutumin da ya zama lahira ce a gabansa mu fassara shi da haka ko dawwa duk mutumin da ya zama lahira ce a gabansa to ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi Allah zai sanya masa wadatarsa a cikin zuciya wa jama'a lahu shamlahu Allah zai tattara masa al'amuransa ba zai wargaza masa su ba shine ma'anar sham a tattara masa su wuri guda ya zama yana da dan control a kansu kuma sannan yana da nutsuwa duk abin da yake so kusa da shi zai ganshi ya fahimta tunaninsa ba zai watsu yau yana tunanin wannan yau yana tunanin wancan yau ya za a yi da kaza ne yau ya za a yi da kaza ne suka duba wanda kuɗin yayi yawa zaka same shi ba shi da nutsuwa nutsuwar tunanin yadda zai rayu shi kansa likitoci ne za su matsa da ƴan uwansa da ƴaƴansa za su matsa a kawo likitoci su riƙa kula da shi in ka bar shi ba shi da lokacin da zai je asibiti saboda duk tafiyar da zai asibiti zai hasarar wani appointment zai hasarar wata kasuwanci zai hasarar wani abu haka ne ko ba haka ba da wahala ka gan sai dai su likitan asa ya zo musu gida in girman yayi wa dama likitan ne zai zo musu to saboda rayuwar shi kudin ba za a ji dadin tara shi ba in ba lafiya don haka za a ga ana girma kowa yana damuwa da lafiyarsa yanzu ka tambayi dan 40 45 50 duk inda zai samu abin da zai kore masa ciwon suga dan exercise da me za ga an fara amma na saurayi ba ruwansa ba zai wannan ba sai daga baya yana ganin lalle fa mutuwan nan tana kusa dole za a tafi to sai a fara tunanin a motsa jiki ayi kaza ayi kaza a daina cin kaza a daina cin kaza ba a san hawan jini ba a san ciwon suga wane ne wani diga sanan a wasu abu kullun ana ta turowa ka rika yawan shan ruwa kullun da safe kowa yanzu ya zama likita a wasu abu saboda me ba a san a mutu a bar wannan duniya to kar ka kai wannan yanayin ya zama cewa baka san me kake yi ba hammun ka ya zama lahira ce wallahi sai ga duk waɗannan damuwar Allah na sauƙaƙe maka Allah kyauta wa atatku dunya wa hiya ravima kuma duniya za ta zo masa ko ta ki ko ta so shine wa hiya ravima in mutum lahira ce ta dame shi to Allah zai sanya masa wadatarsa cikin zuciyarsa sannan ya tattara masa al'amuransa ba za su watsi ba sannan kuma Allah zai sa masa duniyar ta zo ko ba ta so ina sai duniyar halittar Allah ce ina sai duniyar Allah ne yake bada ita mallakarsa ce shi yake raba ta ya ba wannan yadda ya ga dama ya ba wannan da yawa ba wannan kadan to in ka koma zuwa gare shi zuciyarka tana shiri da shi sai ka ga duniyar ma ta zo maka ka wadatu da Allah sai baka duniya Allah ya tsamke mu wa man kana fi dunya hamma wanda kuma duniya ce a gabansa ita ta dame shi ja'alallahu faqrahu bayna aynayhi Allah zai sanya talaucinsa a tsakanin idanunsa ma'ana ba zai iya ganin komai ba dole sai ya kalli wannan abu shine ma'anar wannan masal din in abu yana tsakanin idanunka guda biyu ai duk abin da kalla yana nan duk bude idanka zaka ganshi ko sannan kuma an jarrabe ka da shi ba dama ka cire shi to shine ma'anar wannan da'iman zaka zama cikin talauci babban talaucin da zai dame ka shine talaucin zuci baka da wadatar zuci ka samu talaucin zuci rashin hakuri hankoro kwadayi, rowa, kyamar mutane, gudun su saboda kar ka subantare ka. Duk wannan abun yana cikin abin da Allah zai sanya wa mutum idan duniya ce a gaban sa. Wa farraqa alayhi shamlahu. Allah kuma zai wargaza masa al'amuransa. Tunanin a shattata shi, shine ma'anar tashkiti a watsa. Yau yana tunanin wannan gobe wancan, kamar da yake ambata da hannun shiga maganar likitoci. Ba shi lokacin zuwa asibiti, kullun tunaninsa kasuwancin da yasa riba, abin nan da yasa yayi investing, yasa capital dinsa, ko in ce yasa jarinsa a bangare kaza, me yayi labarinsa. Ya dora ƴaƴansa a kansu kula da kaza saboda jikinsa shi kadai ba zai iya tafi da komai ba. Ko ba ku bane? Dan adam ba shi da ikon da zai iya raba hankulansa. Dole ne ko ka ki ko ka so ka dora wani akan wani abu na dukiyarka. Wani so yake a ce shine abu kaza. Shine kuma abu kaza din saboda yana tsoron za a cuce shi. Kuma haka ake ba. Yana da wata dukiyar a gari kaza, yana da wata a gari kaza. In yace duk shi zai tafi to rana ɗaya ba zai iya tafiya. Shi kadai ne yau yana nan ba. Dole ne sai ya wakilta mutane. Yanzu da aka samu sauki ga wayoyin nan. To wani kullun wayansa, wani ana can ana taiwa za a je a yi masa operation. Saboda kunnan ya tasirantu, yana neman ya samu kansa. Kun san wannan wayar tana jawo kansa in ta dade. Suna nan yanzu abubuwan sun damu mutane, ana ta bincike a kai. Kullun waya a kunne, yana sababba matsala. To wannan abun yana nema ya damu wani, za a je a masa. Saboda yawan wayoyi, duk minti ɗaya zai amsa waya. Ana nemansa, saboda duk duniya tana son wani abu a gunsa, ya girma. Wannan zai bugo, wannan zai bugo. Kaga ba dole ne mutum ya sakatare ba, ba ma guda ɗaya ba, a gefe kaza yana da wakili, gefe kaza yana, saboda abugo masa shi ba a dame shi ba. Sai zama shi zai zo ya masa magana ta al'ada, sai ya ce aje ayi, sai aje ayi. Kaga dole baka da damar da zaka samu control akan dukiyarka. Babban abin da kake da control akan sa zuciyarka. Da haka ka tsaya zuciyar ta zama tana tare da Allah, sai ka ci nasara. Amma wancan abin da Allah ya kawo dama ba naka ne kai kadai ba. Kada hannun ka tsaya akan wannan. In ka tsaya kan wannan to shikenan, sai lamarinka gaba ɗaya sai wargaje. Tunanin ƴaƴa sai ka ga haƙƙin iyali ba a ba su. Ka samu masu auren irin waɗannan manyan mutanen, ka ji irin azabar da mata suke sha in sun auri manyan mutane. Yau ya tafi mitin ƙasa kaza, kuma bai tafi da ita ba. Yau yana wuri kaza, gashi ya tara su guda huɗu, saboda shi mai kuɗi ne, dole ya ce yana da kamala. Kamalar ita ce ya tara huɗu. To ya tara huɗun, sai wata shida bai zo ɗakin ɗaya ba daga cikinsu. Shi yasa sai ka ji an ce an kama wata mata da direbanta, an kama wata da mata da wani saurayi. Ana yin wannan ko ba a yi? Saboda me? Saboda zuciyar mai gida da rayuwarsa da jikinsa, hankalinsa baya tare da shi cikakke yadda zai kula da iyalinsa. Maganganun wa'azin a wannan babin suna da yawa. Walam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira lah. Duniyar kuma ba za ta zo masa ba sai gwargwadon abin da aka kaddara masa. Shi ko wancan da ya maida hankalinsa ga lahira, ya tsira a lahira yake so, sai ga Allah ya koro masa duniyar tana so tana ki ana murgina ta, sai ta je gunsa. Shi kuma wannan yana so yana son duniyar, ya rasa yadda zai ma ya same ta, sai ta gudu. Ita dama so take ka biyo ta, sai ta gudu. Ka ce kana son ta ba ta, ita kuma ta ƙi ka, sai ka sha wahala, ka ɗauki gaba ɗaya, ka ɗauki kulliyata ka ka bata, to shine za ta ba ka juz'iyata ha dan wani ɓangare, ka bata gaba ɗayan rayuwarka, to shine sai ta baka dan wani abu kaɗan. Haka duniya take. Dan haka duk mutumin da zai zama zuciyarsa ba Allah bane, to a cikin azaba yake da wahala. Ina ga yanzu duk an fahimci me ake nufi da wannan azabar da take ciki. Dan haka kukar aje ai ta wahala, kamar da Ibn Qayyim ke faɗi cewa azabar ta kaza ce ba ta kaza bace a wannan ayoyi da suka gabata. Wa min ablagil azabi fid dunya tashkitu shamli. Daga cikin mafi kai matuka azabar da take mafi kaiwa matuka a duniya ita ce tashkitu shamli, a wargaza maka al'amuranka. Wa tafarruqul qalbi, zuciyarka duk ta rarraba, kana tunanin wannan yau wannan yana wuri kaza, wannan dukiya a wuri kaza, yau gidanka na wuri kaza, ƴaƴanka suna karatu wuri kaza, matan ya za a yi da su asibiti, wani ba lafiya, yau wannan abun akwai rikici ko ba rikici? To shi ake nufi da tashtitu shamli. Wa tafarruqul qalbi, zuciyar duk a wargaza maka ita. Wa kaunul faqri nusba aynayil abdi, da kuma wani ya zama cewa talauci yana dab idanka shine nusba ainaika ya zama cewa kamar an kafa shi ba dama ya tafi kana kallon ta kullun a cikin talauci kike domin in baya daidai idanka yadda in ka bude ido shi zaka gani dama shi ne abin da ake nufi duk abin da ka bude idanka shi zaka gani shi ake nufi da nusba ainaika to in aka sanya maka talauci a gaban ka misali a jikin bangoncin kana bude ido shi zaka gani in hannunka ka daga ka rufe ido kana bude idan talaushin ka zaka gani ai ma'ana kenan kullun kana jin ka cewa kai mata laushi ne kaga ba zaka samu godiyar Allah ba ko ba haka ba ba zaka samu gamsuwa ba kuma kullun abinda Allah madaukaki ya baka so kake kai ta karawa ai ta kara maka to wanda babu azabar da ta kai irin wannan yanayi ya zama cewa la yufariquhu talaushi ba zai bar mutum ba shine malam yake cewa walaula sakratu ushaqi ad-dunya bihubbiha lastaghafu min hadha al-adhab wa menene ya hana masoya duniya su nemi agaji Allah ya tsare su daga wannan azaba wani maye ne ya hana su menene maye mayen tsananin san duniya duk mutumin da ke cikin tsananin san duniya to a cikin wani maye yake wannan mayen ne zai kade masa hankalin da ya roki Allah ya fidda shi daga wannan azabar ba in ba haka ba ba cikin dadi yake ba kun fahimci zancen nan kun taba jin wani mai kudi ya ce ya Allah wannan rayuwar bana jin dadin ta ma'ana yace shi yana cikin wata azaba a zuciyarsa baya jin dadi la'alla sai ya nutsu sai ka samu wannan abun mamaki wallahi abun wasu wanda ba musulmi ba amma abun musulmin da dama shi ma bai san musuluncin ba sai ka ga cewa baka samu irin wannan tunanin da wa'azantar da zuciyarsa akan waɗannan lamuran ba amma wani lokaci mutum in yayi tsam ya nutsu ya ce kai gaskiya fa rayuwar nan ba haka ya kamata ta tafi ba sai ka ga ya tallafo ya juya a taimaka wa mutane a taimaka wa mutane ya yi wannan da dukiyarsa ya yi wannan da dukiyarsa ya sai ka samu manyan masu kuɗi daga cikin turawa sai su gina foundation in suna tsammanin mutuwa ta kusa dukiyarsu in ba irin wanda za su ba wa kare ɗin nan ba ko wata budurwa to sai wani kuma sai ce a gina foundation na taimakawa 'ya'yan talakawa a Afirka a sponsorship a ba su rika ba su scholarship suna nan yanzu da yawa amma sai ka ga na musulmi su kuma ba za su yi maka wannan abu ba shi a unguwa ɗaya kuke ya san ka ka san shi a je a yi hanya ya samu ma wani abu ma da za a yi la admission la karatu la ya ɗauko daga aljihunsa ya yi duk ba zai ba ana wannan ko ba a yi kuma a cikin musulmi an fi samun waɗannan abubuwa ana samun wasu suna ƙoƙari suna yi to amma idan mutum ya zama tunaninsa shi kaɗai daga shi sai 'ya'yansa to wannan shi kenan sai zama a cikin wannan azabar yake Allah ya tsare mu daga waɗannan abubuwa ɗin to abin da zai hana shi ya nemi Allah ya roƙi Allah ya ɗauke masa wannan azaba shine wannan sakara ɗin sakaratu ushaqi ad-dunya ma'ana maye da masu tsananin soyayyar duniya suke da shi bi hubbiha saboda san tsananin san duniyar ne ya sanya musu maye kamar giya ya zama cewa ya kawar da hankalinsu to malai yace lastaghafu min hadha al-azab da sun nemi agajin Allah Allah ya tsare su daga wannan azaba ala anna aktharuhum la yazalu yashku wa yasrukhu min akan cewa malai didda cewa da yawa daga cikin su ba za su bushe ba suna kuka wa yasrukhu minhu yana kuma ihu gashi yana damuwa da abin da yake ciki amma ba zai daina ba yana shan wahala a cikin azabar ake amma kuma ba za a daina ba Allah sai kuna gane wannan zance la Allah wanda yake da kudin yafi ganewa ko wa fi tirmidhi aidan an abi hurairata hakanan a wurin al-imam tirmidhi ya ruwaito daga abu hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي يقول الله تبارك وتعالى ألا ملكك زي شيء ابن آدم يا كيد آدم تفرغ لعبادتي ككبي ككبيت كساملوك سيسين تفرغ كسامو فراغة لعبادتي دومن بوتاتا انجي الله ان كاي هكا ام لا saddaraka ghinan zan cika maka kiljinka da wadata wa asudda faqraka zan kuma toshe maka talaucinka wai ka wata talauci duniya Allah in kana son ya dauke maka gunwa zaka gun sa zaka alaƙar da ya sanya maka da duniya shine ka rike ta a matsayin sababi kar ka zauna kana roƙon na wasu je ka nemi naka fara da leburanci fara da dako je ka noma je duk aikin da za a yi ko wulaƙanta ka ubangidanka zai yi akan ya koya maka sana'a yi haƙuri gwanda wannan wulaƙancin da wulaƙancin Allah ba ku mu samu ko ba ka bane za ka goyo a ce ni ban da lokacin da zan koya maka wannan sana'ar koma sai gobe kai haƙuri ka je ka roƙi wani ma ya zo ya roƙe shi dan Allah ina so in koya yanzu akwai masu sana'a iri-iri wani yana kallon su sai ga tafi ƙarfinsa shi ba zai wannan sana'ar ba shi sai dai dole in ya gama karatun nan ya samu aikin gwamnati wanda zai samu kumu-kumu in bai samu wannan ba ya ta zagin mutane ba a taimaka masa ya samu aiki ba wani ma an ce wuri kaza za a taimaka masa ya samu ya ce shi a shi ba nan yake so ba shi a samu masa wani mai maiko-maiko a Abuja ana samun irin waɗannan ka yi haƙuri ka samu abin da Allah maɗauki ya hore maka wallahi ba ka san abin da za ka zama ba mutum kar ya wulaƙanta kansa kuma kar ya rena abin da yake ciki amma ya nemi agun Allah kuma ya kama sababi galibin abin da yake damun mutanenmu mu yanzu musamman mu yan nan area da muke nan area nan magarin daga ƙarancin adadinmu a irin abin da ya shafi irin federal appointment da sauransu me ya sababi galibi kowa ya karatunsa sai ya tsaya iya nan irin ka ɗauki takardun tafi ko wani bai ma gaba ba je ka da kanka ka yadda Allah maɗaukaki yana nan kuma zai maka tafi kowane ofis ne je ka kashe kuɗin mota tafi Abuja je ka nan ba da application ɗinka ka ɗauka ba ka da kowa akwai wanda Allah yake musu ba kowa ɗin saboda shi ne kowa amma ka zauna dole kai in wani bai maka ba bai wuce maka gaba ba shikenan wai rayuwarka sai ka zauna a unguwarku kana ta zagin sa saboda bai wuce ma gaba ba kar ka yadda da wannan irin kaskanci tashi fita ka je ka nema ka je wannan ofisin a ce a'a babu je ka wani zaka samu wata rana kayi yau ka wulaƙanta kayi haƙuri je ka gobe sai ga wata ran Allah ya baka sai ka ji kuma ka samu natsuwarka amma ka zauna ba za ka nema ba sai ka ji haushin mutane akan abin da ba laifinsu ba akwai laifin ta wani gefe ba babu ba gaba ɗaya akwai buƙatar manyan su ma su rika jan na ƙasa jikinsu a taimaka wajen samun musu abin da suke buƙata to amma wannan abu duk a babin mustahabbi yake in mutum ya bar mustahabbi ba a zaginsa Allah ya sa an fahimci abin nan yau don haka kowa ya tashi ya nemi abin da Allah maɗaukaki zai buɗe masa arzikin nan ba ƙarewa yake ba muddin kana da rai yadda kake shan numfashi ba tare da ka saya ba sauran arzikin ma haka yake a gun Allah don haka a tashi a nema don Allah samari Allah ya taimake mu to in kai haka in ji Allah maɗauki a wannan hadisi kake ɓanta ka bauta wa Allah to Allah ya ce zai cika maka ƙirjinka da wadata sannan ya toshe maka talaucinka wa illa taf'al in baka aikata ba kuwa mala'tu yadayka shughlan zan cika maka hannu da shugul da halhalu da wato ayyuka kai ne wannan kuma sannan ba tare da ka samu buƙatar abin da kake so ba walam asudda faqraka kuma ba zan toshe maka talaucinka ba wannan hadisi yana sunan Tirmidhi ورواه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي في الآداب وفي الشعب أي شعب الإيمان قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية وهو في السلسلة الصحيحة يعني في سلسلة صحيحة ملا الباني حديث ندبو دليل أكد همسين ترى أقولكم هنا حديث لدى معقل ابن يسار irinsa da haka dai hadithin ya tsallake mun fahimci darasinsa da ko dai ma ya maganar isnadin take ma'anarsa ta yi daidai da wancan da ya gabata in dai mutum yana son ya samu alheri a duniyan nan kuma samu alheri a lahira to kada ya bari ya saba da Allah ya zama yana da shiri da Allah kuma sannan zuciyarsa ta tattara ta koma wurin Ubangiji tattara ta koma zuwa wurin Ubangiji ba irin ta sufanci ka bar duniyar ka baka fa'idanta da ita ba wala tansa nasibaka minad dunya amma ma'anarta duniyar ka dauke ta ta hanyar neman sababi kar kai watsi da ita gaba ɗaya baka aiki baka komai baka karatu karatun da zaka yi na ilimin boko ko ilimin sana'ar da zaka yi ka rayu wannan kar ka bashi to tare da haka zuciyarka ta zama tare da Allah ka san Allah shine mai komai shi zai ma komai shine gatanka in kowa yayi watsi da kai kar ka manta cewa Allah yana nan tare da kai ba kai masa laifin da zai kika ba shi in an masa laifi an koma gunsa an tuba karbar mutum yake ba irin dan adam bane in kai masa kai masa kai masa yace har abada ba ni ba kai ko zai fushi yace in ya ganka ma canza hanya Allah baya wannan kuma shi ya mallaki komai dan adam ko bai mallaki komai ba duk abin da ya samu aro aka bashi ga me shi gaba daya shi ba a batawa da shi har abada sai in kai ne ka zaba haka in ka saba da shi yau ka je gobe ba zai kore ka ba ka je da hawayenka ka kwankwasa kofa Allah zai bude maka kofa kuma ya yafe maka duk abin da kai na shekaru kuma ya shimfida maka duniyar ya baka ita dan haka ka nemi duniya ta hanyar sababi ka koma zuwa ga Allah kuma zuciyarka ta zama tana tare da addininka Allah samu dace yace wa hadha aidan min anwa'il azab wannan shi ma yana daga cikin nau'in azaba wa huwa istighalul qalbi wal badan bi tahammuli ankad ad-dunya wa mujazabati ahliha iyyaha yace wannan shi ma nau'i ne na azaba menene azabar shagaltuwar zuciya da shagaltuwar jiki ta hanyar me daukar ankad ad-dunya wa halalun dunya wa mujazabati ahliha iyyaha da fuzge-fuzge attractions na yadda duniya za ta rika janye hankalin ƴaƴanta wato ma'abutanta a fuzge hankalinsa nan a ja hankalinsa can yau yana wannan ya koma nan shine harkar mata a koma harkar wannan a koma waye tunanin yara tunanin wane ne dukiya a wuri kaza ya za a yi zancen sallah ba ta da lokaci sai ka samu mai irin wannan dukiyar na farko bai iya sallar ba na biyu ba zai yi ta akan lokaci ba wani fa in ya tashi harkar kasuwanci yanzu ka duba dubu ma lokali ba zancen manya-manyan masu kuɗi ba ƴan kasuwarmu na kasuwa da suke zuwa lokal kasuwa ta sati-sati zai ka je ka samu mutum in kasuwar juma'a take ci ka ga yadda ake sallar juma'a abun ɗan kasuwa gaggawa kenan da ne ya koma gun shagonsa wani haka zai haɗa in baran juma'a ba ne haka za ka ga ya zo saboda ba zai iya tsayawa ya sallar ba da azahar ɗin da la'asar da magariba da isha'i an lodo kaya a motar haya daman aka tashi sai an yi awowi nawa ana loda kayan akan motar haya har bayan magariba ba a gama lodin dawowa garinsu ba sai ya dawo kuma ba a dawo ba sai bayan isha to a lokacin zai haɗa azahar da la'asar da magariba da isha'i ana haka ko ba a yi wannan yana tare da Allah kuma gashi duniyar wancan din bata samu ba bai samu abin da yake so ba amma da ya ajiye ya rufe ya yi sallar azahar ya koma ya ajiye ya yi la'asar in kuma harkar tun da safar shi ya haɗa azahar da la'asar ba wani abin tun da matafiyi ne shi to amma wani na farko ga jahilcin sallar ga yadda ake kwakwafa ta ana buga goshi a ƙasa ba a san yadda sallar take ba ana kasuwa ana sallah ana ciniki duk wannan abin zaka ganshi a kasuwar mu ta ƙauyuka shi yasa aikin malamai wallahi babban a ilmantar da mutane a tashi a shiga a koya wa mutane wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu lokaci yayi wa muqasati mu'adatihim da kuma dandanar gaba da take tsakanin su duk waɗannan abubuwa gaba tsakanin masu neman duniya tana nan da'ima kowa yana tsere a ce shi ne ko an ga ba haka bane tsakanin su da juna wannan baya san wannan wannan baya shiri da wannan ko a harkar kasuwanci ko a harkar neman duniya da matsayi wannan irin ka duba gaba irin ta siyasa wanda ba ta da wani sababi haka kawai akan bambancin jam'iyya ai ta gaba akan abin da ba shi da wani tasiri la duniya Allah ba zai tambaye ka akai ba wa za a tambaye shi a kabarinsa wace jam'iyya yi akwai wannan a cikin tambayoyin da za a yi maka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka babu wa ma jam'iyyatuka babu wannan a ciki amma akan haka wani ya kyamaci dan uwansa ba zai masa sallama ba ba zai kaza ba ba zai kaza duk a aiki ba kuma sannan ba da shi ake komai ba Allah ya kyauta saka da Allah sai sai ta zuciyar nan ka so dan uwanka musulunci sama yake da kowane irin affiliation to musulunci sama yake da shi duk wani abu da zaka danganta kanka zuwa gare shi kar ma ka bari ka je ka danganta kanka zuwa ga abinda Allah ba zai tambaye ka akai ba kuma sannan azaba zaka sha a duniya da gaba da ƴan uwanka ba kai shiri da Allah ba abinda kuma ba shi da asali kuma sannan haramun ne ma kai gaba da wani akan abinda ba addini ba Allah kyauta sannan yake cewa kama qala ba'du salaf kamar da wanda cikin magabata yake cewa man uhabba ad-dunya duk wanda ya so duniya falyuwatti nafsahu ala tahammuli al-masa'ib duk mutumin da yake son duniya to ya shirya zuciyarsa akan cewa zai dauki wahalhalu in dai duniya kake so to ba zaka same ta da dadi ba da kaskanci da wulakanci duk sai ka ganshi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu to mu tsaya haka sai mu tashi kan wa muhibbu ad-dunya la yanfakku min thalathah masoyin duniya ba zai rabu da abubuwa guda uku ba ba za mu faɗe su yanzu ba Allah kai mu mako mai zuwa za mu ji waɗannan abubuwa ne Allah maɗauki ya taimake mu ya ƙara mana ƙarfin imani a zuciyarmu ya ƙara mana haƙuri ya ƙara mana dogaro da Allah da kuma tsayawa akan yin abin da shine zai amfane mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika